من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
bayan haka muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin ikon sa da kaddarawansa ya kaddare haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na S19 domin tunasar da kawunan mu a takeice game da waɗannan kwanaki 10 na farko na watan Zulhijja wanda muke dab da shigan su muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kai ga waɗannan kwanaki cikin aminci da lafiya kuma ubangiji Allah ya datar da mu ya mana gudumawa wajen ribantan waɗannan ranaku 10 na farko na watan Zulhijja masu albarka ƴan uwa masu albarka mu sani yana daga cikin lokuta mafiya girma wajen alkhairi da albarka waɗannan ranaku 10 na farko na watan Zulhijja inna min a'zami mawasimil khair wa aktsaruha ajran lalle yana daga cikin mafi girman lokacai na alkhairi ta fiskan albarka da kuma yawan lada wa arfa'uha inda Allahi kadaran kuma lokacai da Allah ya fi ɗaukaka ƙimar bawa a cikinsu ayyamu ashir Zulhijja wato su ne waɗannan ranaku 10 na farko na watan Zulhijja wa aqsama Allahu biha fi kitabi ubangiji Allah ya yi rantsuwa da waɗannan ranaku cikin littafinsa alkur'ani suratul fajri Allah ke wal fajri wa layalin ashir Allah ya rantse da alfijir Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki 10 ya tabbata cikin hadisin sahihul bukhari hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salih fiha ahabba ila Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce babu wasu ranaku daga cikin ranakun duniya baki daya hatta ranakun ramadan waɗanda al'amalu salih fiha kyawawan ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa a cikinsu a wajen Allah min hazihil ayyam irin waɗannan ranaku 10 na farko na watan Zulhijja wannan yake nuna mana falalan waɗannan ranaku da Allah ya yi rantsuwa da su kuma malaman tafsiri sun fassara wa layalin ashir da waɗannan ranaku ne guda 10 sojin wannan falala na waɗannan ranaku sahabbai sun san kuma akwai wani abu da annabi ya faɗa daga cikin zirwatu sanamil islam kololuwan ɗaukaka na addinin musulunci wanda shine jihadi saboda haka sai sahabbai bayan manzon Allah ya faɗi haka sai suka ce qalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah walal jihadu fi sabilillah ko jihadi wanda shine kololuwan ɗaukaka na addinin musulunci bai fi soyuwa a wajen Allah a cikin waɗannan ranakun ba irin aiki na ƙwarai a waɗannan ranakun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ansa ya ce walal jihad fi sabilillah ya ce ko jihadi da ake yi don ɗaukaka kalmar Allah bai fi soyuwa a wajen Allah ba akan bawa ya aikata ayyuka na ƙwarai kyawawan ayyuka a cikin waɗannan ranaku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka istisna'i ya togace ya ce sai dai kawai rajulun kharaja bi nafsihi wa mali sai mutumin da ya fita da dukiyansa da ransa bai dawo da komai ba ya yi shahada an kashe shi to shine kadai ya fi soyuwa a wajen Allah akan wanda ya aiki na ƙwarai a cikin waɗannan ranaku wannan yake nuna mana falala da daraja na waɗannan ranaku Ubangiji bai tsaya nan ba ya siffanta waɗannan ranaku goma da cewa su ne al-ayyamul ma'lumat wanda Ubangiji Allah ya yi umarni da a ambaci Allah a cikinsu to waɗannan ranakun dai su ne saboda haka ayyuhal muslimun fa ainal mutanafisuna fil khairat ya ku musulmai ina masu gwagwarmaya wajen neman ayyukan alkhairi almusari'una ila rahmati rabbil ardi was samawa masu gaggawa masu hanzarin neman rahamar ubangijin sammai da kasai ga dama ta samu wa kana salaf laqad kana salaf rahimahullah haqiqa magabatan mu na ƙwarai Allah ya musu rahama su idan Allah ya ba su dama na isa irin waɗannan ranaku yajtahiduna fiha ma la yajtahiduna fi ghayriha sukan dage sukan ƙara himma da ƙoƙari wajen ayyukan alkhairi irin yanda ba sa yi a wasu lokatai da ba waɗannan ranaku goma na farko na watan Zulhijja ba duk dagewansu idan waɗannan ranaku suka zo suka ribace su sukan daɗa dagewa wajen su ga sun ribaci waɗannan ranakun ba su tafi sakaka ba ba tare da sun ribace su ba haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar ya kasance Allah ya ƙara musu yadda ya sumuha Abdullahi ɗan Umar shi azimtan waɗannan ranakun ba yake gaba ɗaya ranaku taran nan tun daga ranar farko na watan Zulhijja har ranar tara domin ranar goma ba a sallah ba a azumi ranar sallah ne to yakan azimce su saboda falalansu tunda suna azumi na daga cikin ayyuka na ƙwarai kuma annabi ya ce babu wani aiki wasu ranaku da ayyukan ƙwarai ya fi soyuwa a wajen Allah irin waɗannan ranaku وكذلك كان بعض التابعين هكذا wasu daga cikin tabi'ai su ma suke yi sukan azimci waɗannan ranaku ibadallah inna allaha shara'a lakum a'malan saliha ya ku bayin allah lalle allah madaukakin sarki ya shar'anta muku wasu ayyuka kyawawa na ƙwarai masu yawa wanda yustahabbu fi'luha fi hazihi al-ayyam wanda ake son aikata su a irin waɗannan ranaku da ma wasu su saboda haka fa aksiru minha ku yawaita irin waɗannan kyawawan ayyuka a cikin waɗannan ranaku watadaraku a amarakum bil a'mali salih ku riski rayuwanku ta hanyar aikata ayyuka na ƙwarai a irin waɗannan ranaku masu falala kuma yana daga cikin wamin ma yushra'u fiha abinda aka shar'anta yi a ciki domin ribanta shine as-sala wato sallah fahiya amududdin tana daga cikin imaduddin ita ce ginshikin addini fahafizu ala fara'idiha saboda haka salloli na farilla da Allah ya fallanta mana mu yi kokari mu kiyaye su fi auqatiha wajen yin su a lokatan su ma'al jama'a kuma mu kiyaye su wajen yin su cikin jam'i karka bari wata sallah ta sibce ma na jam'i a wa'annan ranaku kadage wa akmilu naksal fara'id bin nawafil sannan tasgaro da nakasu da aka samu na sallan farillai kayi kokari ka cike su da nafilfili domin nafilfili suna cike tasgaro da nakasu da aka samu na sallan farillan mutum kuma sallah ita ce farkon abinda za a fara yin wa mutum hisabi a kai in ta cika ta yi daidai to ya rabauta ya yi nasara ya kubuta in kuma aka samu sallah ta samu matsala to mutum ya taɓe ya halaka Allah ya tsare mu fa innaha tajbaru ma fiha min al-khalal lalle su wa'annan nafilfili suna cike abinda yake cikin sallah na khalal na gibi da tasgaro da aka samu wa alamu anna kulla sajada ku sani kuma kowace sujjada daya tarfa'u daraja wa takhuttu khati'a tana daga daraja tana kankare zunubi dalili hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce cikin hadisin da al-imamu muslim ya fitar alayka bi kasrati sujud lillah fa innaka la tasjudu sajdatan illa rafa'aka ilayhi biha daraja wa khatta anka biha khati'a annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa alayka bi kasrati sujud kalizimci yawan sujjada yawan sallah don Allah domin ka sani fa innaka la tasjudu sajdatan kai ba za ka yi wata sujjada ɗaya ba illa rafa'aka ilayhi biha daraja face Allah sai ya daga maka darajan ka zuwa gare shi da wannan sujjada da kai duk sujjadan da kai Allah zai daga maka daraja da ita zuwa gare shi wa hatta anhu anka biha khati'a zai kuma kankare ma ya kade ma wani zunubi da wannan sujjada da kai al-imamu muslim ya rawaito kenan ana so a yawaita salloli nafilfili ar-rawatib bayan farillai da za a tsare a kiyaye su akan lokacin su da sunnonin su abu na biyu as-siyam azumi wa huwa daqinun fil a'mali salihah azumi kowa ya sani ya shiga cikin ayyuka na ƙwarai kuma wa kana salafu yasumuna hazihi al-ayyam mun ji a baya magabata na ƙwarai sun kasance suna azimtan waɗannan ranaku al-imam nawawi rahimahullahu yake cewa inna siyamaha mustahabbun istihbaban shadida yace lalle azimtan waɗannan ranaku abun so ne mai tsanani wa yata'akkadu siyamu yaumi arfa sannan kuma a cikin waɗannan azumummuka da ake yi na waɗannan ranaku azumin ranan arfa koda ba za ka iya wasu azumi a ranakun ba to karka bari azumin ranan arfa ya sifce ma kai kokari ka ribace shi. Ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yawmu arfa ahtasibu ala allahi an yukaffira sana allati qablaha wa sana allati ba'daha ba'dahu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace azumin ranan arfa ina tsammani da fata a wajen Allah zai kankare zunubin shekara guda gaba da yazo da ya gabace shi, wato azumin shekara guda da ya gabaci ranan arfa da ka azimta za a gafarta ma, wasanatan lati ba'da da kuma shekaran da yake bayan wannan azumin da kai na ranan arfan shi ma za a gafarta ma, gafaran shekara biyu kenan. Shekara da ta zo kafin ranan arfan da kuma wacce za ta zo bayan arfan. Saboda haka fasumu wa at'imu sa'imi, ƴan uwa masu albarka, mu yi kokari mu yi azumi, sannan kuma a ciyar da masu azumi. Yanda a Ramadan mutane suke kokari wajen ciyaswa da kawo abinci masallatai wajen buɗe baki, to haka ya kamata a waɗannan ranaku goma ma mu dage wajen azumi da ciyar da masu azumi, domin hatta ranakun Ramadan ba su fi waɗannan ranakun falala ba wajen ciyaswa. Saboda haka mu dage wa iddu lahun iftaran, a tanadar wa masu azumi abin shan ruwa, iksaran mimma taf'aluna fi ramadan, kamar yanda ake yawaita yin haka a watan ramadan. To mu sani wa'innan ranakun ma in ta fiskan falala ne da soyuwan kyawawan ayyuka a wajen Allah sun fi ma wanda za ka yi a ramadan, amma sai ka ga sukan zo su wuce, wasu ma ba su san me aka yi ba. To mu ribaci wa'innan lokutan wajen ayyukan alkhairi, azumi da kuma samar da abincin masu azumi da abun buɗe baki yanda ake yi, a raya wa'innan ranakun da ibada. Abu na uku, kasratu zikrillah, wa'innan ranaku ana so a yawaita ambatan Allah sama da na kullun. Duk yanda ka kai da yawan ambatan Allah, to a wa'innan ranakun ka ƙara. Yana daga cikin abin da ake so fi hazihil ashar, a wa'innan ranaku goma, kasratu zikrillah subhana, yawaita ambatan Allah, bitakbiri wattahlili wattahmid, yawan kabbarori, yawan hailala, yawan tahmidi, kamar yanda ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kala fil ashar, ya ce game da wa'innan ranaku goman, aksiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid, ku yawaita hailala, la ilaha illallah, ku yawaita faɗinsa da yawan kabbarori da yawan tahmidi, godiya wa Allah. Zaka iya yin haka cikin irin tasbihi da ake yi na zuwa masallacin Idi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Mutum zai yawaita wannan a ranakun, ba dare ba rana, in ka gaji ka huta, ba adadi, ba a ƙayyade ba. Don haka Abdullahi dan Umar da shi da Abu Huraira, a irin wa'innan ranaku goma na farko in sun kama, ya karujani ilal aswaq fi ayyamil ashir, sukan fita kasuwanni ba don su je su ci kasuwa ko su yi wani abu ba, sai don su je su sanar da tunasar da mutane, yukabbirani, suna kabbara a kasuwanni, suna ɗaga murya, wa yukabbiru nas bi takbiri ima, mutane suna kabbara da kabbaransu. Imam Bukhari ya ambaci wannan. Sannan daga cikin ayyuka na ƙwarai da ake a wannan ranaku akwai aikin hajji. Aikin hajji abu ne mai falala wanda bai da sakamako idan an yi nagartacce sai gidan aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'aka yawmin waladatu ummu. Duk wanda ya hajji bai yi rafasu ba, bai yi saban Allah ba, zai dawo kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi. A wata ruwayin yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Hajji nagartacce bai da sakamako sai gidan aljanna. Sannan yace umra da hajji suna tafiyar da zunubai kamar yanda zigazigi na makeri yake tafiyar da dattin bakin karfe. To haka umra da aikin hajji suke zubar da suke kawar da zunubai. Saboda haka masu hali da za su yi aikin hajji dama ce, kuma ba a aikin hajji sai a cikin waɗannan kwanaki goma da Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da su. Saboda haka yana daga cikin ayyuka na alkhairi da mutum zai yi a waɗannan ranakun aikin hajji. Kai da Allah bai hore ma ba, talaka kai ma an sanya ma abinda za ka yi ka samu ladan aikin hajji. Shine duk sanda aka yi sallan asuba ka zauna kai ta ambatan Allah har rana ta hudo, ka tashi kai nafila raka'a biyu, to za a baka ladan hajji da umra cikakke cikakke cikakke. Hadisi ne ingantacce. Saboda haka kai da baka samu dama ba a gida musamman a waɗannan ranakun, ka dage kai ma ko baka je aikin hajji ba, ka zamo kai aikin da za ka samu ladan aikin hajji da umra cikakke kuma a waɗannan ranaku goma da Allah madaukakin sarki ya fi son aikin bayi a cikinsu. Ko da yaushe kai za ka samu wannan, to amma ka yi a cikin waɗannan ranakun falalarsa da darajarsa daban ne. Kafin su sumce ko da baka je aikin hajji ba, ka yi ƙoƙari a ce ka ware wani rana ko da ɗaya ne da ka zauna tun bayan asuba kana ambatan Allah har rana ya hudo, ka tashi kai nafila ka samu ladan hajji da umra cikakke. Lallai ne mu hanzarta ga duk wanda ya samu dama, kamar yanda Annabi ya ce ma waɗanda suke da hali na aikin hajji, ya ce ta'ajjalu ilal hajj, ku gaggauta zuwa ga aikin hajji. Duk wanda yake da dama musamman waɗanda ba su sauke farali ba kuma suna da halin yanda za su, fa inna ahadakum la yadri ma yuridu la. Annabi ya ce domin ɗayan ku bai san me zai bijiro masa ba. Ka samu daman na kaje karkace sai baɗi sai lokaci kaza, baka san me zai bijiro baɗin ba, ko baɗin za ta zo kana da lafiya ko baka da shi baka sani ba, dukiyar tana nan ko bata nan baka sani ba, daman yana nan naka tafi ko babu, duk baka san abin da zai faru ba. Saboda in ka haka in ka samu dama ka gaggauta ka je ka aikata. Fa ya man yassara Allahu alayhi wa amadda hu bisikati wal amwal. Saboda haka ya kai wanda Allah ya sauƙaƙa masa ya kuma masa gudumawa na lafiya da dukiya, to ka gaggauta zuwa ga aikin hajji, ka hanzarta ka yawaita ayyukan alkhairi gabanin mutuwanka. Kad sabaqa almujidduna wa fazu. Masu tserewa sun riga da sun gabata kuma sun rabauta. Wa anta muta'akhirun khasir. Saboda haka kai kar ka bari a barka a baya kana mai hasara. Daga cikin ayyuka na alkhairi da ake so a ribanta a waɗannan ranaku akwai azzaku, yanka zub da jini ta hanyar neman kusanci zuwa ga Allah. A yi yanka a sadakar da naman yana daga cikin manyan ayyuka da ake samun kusanci zuwa ga Allah da shi. In ka samu dama na kai yanka ka zub da jini kai, shi yasa ake a cikin wayannan ranakun ake la'iya, ake yanke-yanke na neman kusanci zuwa ga Allah. Saboda haka aka shar'anta wa mimma yushra, yana daga cikin abin da aka shar'anta zabul adahi yankan lahiya. Lalle masu dama masu iko na yin lahiya su dage su yi lahiyan da ikhlasi don neman kusanci zuwa ga Allah, ba don neman cin nama ba ko iyalansu kada su rasa abin da za su ci na nama. A gyara niyya a yi don neman kusanci zuwa ga Allah, abu ne mai falala mai kusanta bawa da Ubangijinsa musamman a waɗannan kwanaki. Fama taqarraba abdun ila Allah fi hazihi al-ashr, bawa babu wani abu da zai kusanci Allah da shi a irin waɗannan ranaku da irin iraqatud dam, wato zubda jini yayyanka. Sannan yanbagi alal muslim fi hazihi al-ayyam, ya kamata ga musulmi a waɗannan ranakun, kuma ko ba na yin lahiya ba ko akuya haka kaji za ka yanka ka sadakar, wannan yana da kyau, aiki ne na alkhairi, za ka faranta wa musulmai rai, ibada ce wacce za ka samu lada a kanta mai girma. Ya kamata a kan musulmi a waɗannan ranakun an yi hafiza alal fara'id min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa sadaka wa nafaka, duk wani abin da ka san wajibi ne a kanka, salla ne, azumi ne, zakka ne, hajji ne, ciyaswa ne, ka yi ƙoƙari ka kyautata shi sama da na kodayaushe, ka kusanci Allah da kiyaye abubuwa na wajibai farillai da ya fallanta ma, tare da yin umarni da kyakkyawan abu, ka zamo mai umarni, in ma kana yi da yanzu ka ƙara yawan umarnin alkhairi a gidanka wa iyalanka da sauran mutane, ka zamo mai hani a cikin waɗannan kwanakin game da munanan ayyuka. Da wani wannan daga cikin abin da Allah ya wajabta wa bayi muminai, umarni da kyakkyawa da hana mummuna wajibi ne akan muminai. Kuma lalle mu sani, li'anna al-fara'ida hiya ahabbul a'mal ila Allah ta'ala, ayyuka na farillai wajibai da Allah ya wajabta wa bayi sune abinda suka fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki, kamar yanda ya zo cikin hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa ya dace, kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa ma taqarraba ilayya abdi, bawa na ba zai kusance ni da wani abu ba, ahabba ilayya min maftaratu alai, da yafi soyuwa a wajena irin abinda na fallanta masa. Kar ka bar farilla ka je ka kama nafila, ka kiyaye wajibanka farillanka, sannan ka goya da nafilfili, wala yazalu abdi, sannan Ubangiji Allah ya ce bawana ba zai gushe ba kuma yana neman kusanci gare ni da nafilfili, hatta uhibba, har sai na so shi, wato aikata ayyukan nafilfili bayan na wajibai yakan sa Ubangiji ya so bawa. To mu dage bayan mun kiyaye farillanmu wajibanmu, mu yawaita nafilfili a waɗannan ranaku domin mu samu soyayyar Allah. Allah ya ce in na so bawa zan zamo jinsa da ganinsa, zai zamo na Allah, duk wani abun da ba alkhairi ba baya son ji, abu na saban Allah baya son gani, Allah zai tsare masa ganinsa da jinsa. Al-Imam Bukhari ya fitar da hadisi, saboda haka fal hirsu ala alal fara'id wato kwadayin aikata ayyukan farillai muqaddamun ala nawafil akan gabatar da shi akan nafilfili kar wani yaje kuma garin neman nafila garin nafila ya bar farilla a mu dage mu kiyaye farillai wajibai sannan mu bi da nafilfili kar kuma garin nafila ka je ka bar wajibi mu fara gabatar da wajibai farillai akan nafilfili akwai wasu abubuwa da wajibai ne haka abinda ya shafi waɗanda ake bin su azumi mata suka sha saboda al'ada da suke yi ko waɗanda suka sha saboda rashin lafiya dama ta samu in ba su gama biya ba to su yi kokari su biya a waɗannan ranaku da za mu shiga wanda ranaku ne da Allah ya fi son ayyukan alkhairi a ciki ana bin ki azumi ana bin ka azumi na farilla to ka biya a ciki sai ya zamo ka yi riba biyu ka ribaci ranakun da gashi kana azumi kuma ka sauke faralin da yake kanka ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ku bayin Allah hazihi al-asharul mubaraka akbalat wa kad azaffat dukhuluha wayannan ranaku goma masu albarka ga su sun fiskanto kuma shigowansu ya din faro saboda aka fashammiru fi da'atillahi subihana ku dage dantse wajen da'a wa Allah madaukakin sarki mu dage mu fara shiri tun daga yan kwanakin da suka rage wajen tarbiyyar da kanmu da horas da kanmu wajen yawaita ayyukan alkhairi musaba da yawan tuba da istighfari dan mu zamo mun shige su cikin tsarki kar wasu zunubai su kange mu wajen iya tabuka wani aikin alkhairi domin ayyukan zunubai suna kashe gwiwa da dakusar da mutum ya kasa tabuka wani abu dan haka Allah ya ce ku dinga tuba wa tubu ila llahi jami'an la'allakum tuflihun dun me san rabauta to ya lizinci istighfari da tuba domin ka samu Allah ya gafarta ma sai in ka shigo kwanakin sai ka ga ka samu sauki ayyukan alkhairi sun saukaka ma amma in ka shiga da zunubai baka tuba ba sai ka ga gashi suna wucewa zaka yi kaza ka shirya har kafin ka ankara sai ka ga sun tafi baka yi abin da kake so ba baka tsinana ba wa fazu awqatakum yan uwa masu albarka ku yi kokari ku tsara lokutan ku lokacin shi lokacin ka shine rayuwarka kar ka bar lokacin ka daidai da time sa'a mintinanka su tafi a banza kai kokari kai timetable a waɗannan kwanakin duk wani sa'a mintinka biyar ka ga ka sarrafa shi wajen aikin alkhairi kar ka bar wani lokacin ka ya tafi a banza saboda haka mu kiyaye lokutan mu Allah tasaba fi ma la yanfa'ukum fi dunyakum wa ukhrakum kar ka bar lokacin ka ya tafi kan duk wani abin da ba zai amfani duniyanka da lahiranka ba wa ati'ullaha wa rasula mu dage mu yi wa Allah da'a da manzo biyayya in dai mu mu'minai ne kamar yanda Allah ya faɗa in kuntum mu'minin in dai ku kun yi imani da Allah da manzo gaskiya ne to ku musu biyayya ibadallah hunaka a'malun 'alal muslim yan uwa masu albarka akwai wasu ayyuka da yake kan musulmi da ya kamata mu yawaita su fi ayyamil ashir a wa'annan ranaku goma da ma wasunsu har bayan su mu ci gaba to amma a cikin su mu ƙara mu yawaita mu dage daga ciki ta fiskan tunasarwa akwai yawaita qira'atul qur'an karatun alqur'ani mu yawaita karatun alqur'ani yanda muke yawaitawa a watan ramadan to a wannan wata ma mu yawaita domin karatun alqur'ani yana daga cikin ayyuka na kwarai da Allah kuma yace yafi son aiki na kwarai a cikin wayannan ranakun sama da kode yake hakanan istighfari mulizinci yawan istighfari istighfari alkhairi ne ba wanda zai lizinci alkhairi a zai lizinci istighfari face dudda mu wanda yake ciki sai Allah ya sama masa mafita sannan mu dage wajen biyayya wa iyaye waɗanda Allah ya sa iyayensu suke da rai su yi kokari iyayensu su gane a waɗannan kwanaki 10 sun canja saboda irin alkhairan da suke musu abinda da ba sa musu su musu abinda suke musu da na alkhairi su ƙara su ga canji a cikin waɗannan kwanakin ba dan komai ba sai dan ribantan waɗannan kwanaki domin biyayya wa iyaye yana daga cikin ayyukan alkhairi na kwarai in ma ba sa da rai mu yawaita nema musu gafara da sadar zumuncin su da sadar da zumunci domin sadar da zumunci shi ma yana daga cikin kyawawan ayyuka mu sadar zumuncin mu wa ƴan uwan mu na jini na kusa da sauransu sannan yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda wani lokaci mutane ba sa la'akari da su ko daukan su wani abu ya da sallama yana daga cikin ayyuka na alkhairi masu girma da suke daga darajar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da mu so junan mu kuma abinda zai taimaka mana wajen son junan yace ba za mu so juna ba sai mun yada sallama yada sallama abu ne da yake sa kauna ka ji kana son mutum ba komai yasa ba ma ganin kimar sallama ba sai rashin sanin ma'anar sallama shi yasa sai kaga wani ana masa sallama ma yana ansa a wuya ko kuma yana ganin ma gwanda ka gaishe shi akan ka ce masa assalamu alaikum wanda ka ce masa ina wuni ko sa ko ka masa gaisuwa tai abun nan wanda da ya fahimci ma'anarta addu'a ne fa kake masa assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana amincin Allah duk wani aminci na Allah ina roƙon sai Allah ya tabbatar da amincin sa gare ka ya amintar da lafiyarka addininka duniyarka rayuwarka lahirarka duk wani aminci kana roƙa wa dan uwanka Allah ya amintar da shi ya masa rahama da albarka waye zaka dinga gaya masa wannan kalmomin ba zai ji dadi ya soka ba to amma da yake kalmar larabci ne wasu ba su san ma'anar ba wani ma an masa sallaman sai ya ji kaman bai ji dadi ba in ba a gaishe shi ba bayan ba wani abun da za a ma na gaisuwa da girmamawa da soyayya irin ama wannan wa it'ami ta'am da ciyar da abinci ciyarwa yana daga cikin ayyuka na alkhairi ayyuka da suke sabbaba shiga aljanna in mun samu dama mu yi kokarin yawaita ciyarwa sama da yanda muke yi a wasu lokuta a wayannan ranaku magabata sukan yi shiri da tanadi na ciyarwa mu wayannan ranakun saboda haka yana da kyau mu tanada wani abin da za mu yi na ciyarwa sannan akwai irin su islahu bainan nas sulhun ta tsakanin mutane sulhu aikin alkhairi ne kai kokari duk wanda ka sani suna da wani sabani ko kai da shi kana da sabani kai kokari ku sulhunta a wayannan kwanakin ko kuma wani da wani kaga suna cikin sabani ka nemi yanda za ka yi ka sulhunta tsakanin su in har kai nasara kai wannan aikin alkhairi ne ko da ba su sulhunta samu sulhu tsakanin su ba yunkuri da kai da aikin alkhairin da kai kana da lada mai girma da sakamako musamman kuma kai a wayannan ranaku da Allah ya fi son kyawawan ayyuka hakanan umarni da kyakkyawa da hana mummuna wa hibzul lisan mu yi kokari mu tsar harcen mu a waɗannan ranaku, kamar yadda a koda yaushe ma wajibi ne mu tsar harcen mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, duk wanda ya yadda kiyama gaskiya ne, yayi imani da Allah, ya gaskata Allah, ya yadda tashin kiyaman nan gaskiya ne, annabi yace to in zai magana ya fadi alkhairi ko kuma ya ja bakin sa ya shiru. Saboda haka ya zamo harce mu mun tsare shi, ba zagi, ba cin mutunci, ba bakar magana. Iyalanka, matanka, ƴaƴanka su ga canji a waɗannan kwanaki, abokanka a ga bakinka ya kame daga miyagun maganganu, baƙaƙen kalmomi, batsa da duk wani abin da bai kamata ba, duk abin da zaka furta ya zamo alkhairi domin ka ribanci waɗannan kwanakin, ka kuma nemi kusanci zuwa ga Allah. Wal ihsan wal farj, sannan mu kiyaye farjin wajen zina, wajen sashi a inda bai halatta ba, domin aikin zunubi yana da girma da muni a waɗannan ranakun, kamar yadda aikin alkhairi yafi soyuwa, kenan mutum yayi mummunan aiki kuma muninsa yafi muni sama da wasu kwanaki da ba wannan ba. To mu kiyaye harcen mu da al'auran mu da gaban mu gaba ɗaya, idanuwan mu wajen kallon haram a Facebook ne, hanyoyi na sadarwa, mu yi kokarin tsare idanuwan mu wajen kallon abin da bai dace ba. Mu lizimci kallon ababe na alkhairi, karatun alkur'ani da karance-karance na hadisai da abubuwa na alkhairi, gaban mu mu yi amfani da su ta hanyoyi masu kyau, domin duk za a tambayi waɗannan gaɓoɓi da Allah ya ba mu ni'ima ce, kuma za a tambaye mu game da su. Sannan mu yi kyautata zuwa ga maƙwabta, kowa ya yi ƙoƙarin kyautata wa maƙwabcinsa, in kuma akwai saɓani a sulhunta. Wal infaq fi sabilillah, da kashe dukiya wajen hanyar Allah, duk wani aikin addini, taimakon addini, hidiman masallaci, hidiman addini, ka samu dama kai ka ba da dukiyanka a waɗannan kwanakin. Wa imatatul adha, kar ka raina duk wani aiki har kauda wani abu akan hanya, tsakuwa dutse ne, kwalba ce, kusa ne, duk wani abu mai cutarwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, kar ku raina duk wani aikin alkhairi. Walau an talka akhaka bi wajhin taliq, koda ka gamu da dan uwanka da sakakkiyar fiska, kar ka raina. Baka sani ba sanadiyar wannan ya zamo sanadiyar da Ubangiji zai ma rahama. Wan nafaqati 'ala az-zawja wal 'iyal, haka nan ciyas da iyali, da mata na aure da iyali, duka aikin alkhairi ne. Mu yi kokari mu kyautata ciyaswan, inda hali na su ga canji a waɗannan kwanakin, to su gani. Haka nan wa kafalatul aitam, abinda ya shafi ɗawainiyar maraya a waɗannan kwanakin, a koda yaushe aiki ne na alkhairi. To ballantana kuma a ce a waɗannan kwanakin ka ba da kula wajen damuwa da damuwan marayu, shiga hidimansu, ɗaukan ɗawainiyansu da sauransu, yi musu yanka na lahiya, samar musu da abun buɗe baki, abun more rayuwa, abinda za su ji daɗi, duka musamman a ce a waɗannan kwanakin. To falalansa ya fi na wani lokaci da za ka yi daban. Haka nan ziyaratul marda, ziyartar marasa lafiya a waɗannan kwanaki aikin alkhairi ne. To mu ƙirƙiri wani ziyara na asibitoci marasa lafiya, a je a ziyarce su, a gaishe su gaisuwan rashin lafiya. Kana da wani mara lafiya a waɗannan kwanakin, ka yi ƙoƙari ka je ka gaida su. yana daga cikin ayyuka na ƙwarai wal musahama fi kada'i hawajil muslimi da kuma ba da gudumawa wajen biyan bukatun musulmai duk wani abu na bukata da musulmai suke da bukata ka samu dama naka ba da gudumawa gudumawanka to kai karkaraina aikin alkhairi ne sannan wa du'a lil muslimina bi za'ril gay kar mu manta da yawan yin addu'o'i wa musulmai a boye addu'a wa muslimi a boye yana daga cikin addu'an da ba a mayarwa aiki ne kuma na ƙwarai kuma duk lokacin da kake wa dan uwanka addu'a bai sani ba Allah yakan wakilta wani mala'ika duk abin da kake roka yan kai ma yana ce Allah ya baka kwatankwacin sa saboda haka wasu magabata ma suna neman cimma bukatun su ta hanyar yin addu'o'i ma wani mabukaci da suka ganshi cikin damuwa ko bukata bai sani ba su je su ta masa addu'a sanadiyar haka sai tasu ta samu wassalatu ala annabi mu dage wajen salatin annabi mu yawaita sama da yanda muke yi a wayannan radakudin masu falala da Allah ya fi son ayyukan bayi a cikin sa domin salatin annabi shi ma yana daga cikin ayyuka na ƙwarai wa adamu iza'il muslimi sannan mu guji mu kiyayi cutar da musulmai mu zamo mun nisanci cutar da musulmai duk wani abu na da zai sa ka cutar da wani makwabcinka ne ko matarka ne ko iyalanka ne ko waɗanda suke ƙarƙashinka ne ka kiyaye cutar da dukkan musulmai a koda yaushe ballantana kuma a waɗannan radaku wata halli birrif mu yi kwalliya mu siffantu da sauƙi a waɗannan ranakun ƴan kasuwa inda halinku sauƙaƙa ka sauƙaƙa wa al'umma sanadiyar waɗannan kwanakin alkhairi ne mai girma domin sauƙaƙawa aiki ne na ƙwarai ina kuma a ce ka yi shi a waɗannan ranakun da Allah ya fi son aikin bayi a ciki a kasuwancinka a sana'arka a al'amuranka a ce ka sauƙaƙa wa al'umma su ga sauƙi cikin al'amarinka hakanan wa gaddul basar an maharimillah mu zamo masu rintse yawaita rintse ido game da ababen da Allah ya haramta ta ko ta ina ta waya ta satellite ta akwatin talabijin ta ido da ido a bakin hanya a ina ne wa isbagil wudu da yawan kyautata alola da cikata domin alola da kuke gani aikin alkhairi ne mai girma yana wanke zunubai kamar yadda wani hadisi yake nunawa to ka tsaya ka kyautata alolanka dan ya zamo zunubanka yana zuba duk sanda ka wanke fiska ruwan da zai dige na ƙarshe zai dige da zunubanka da ka gani da idonka haka hannunka in ka wanke ruwan da zai dige na ƙarshe zai dige ne da zunuban wa du'a bainal azani wal ikama hakanan akwai irin su addu'o'i tsakanin kiran sallah da ta da ikama muribanci wannan lokaci ne da ba a mai da addu'a na amsa addu'a da zaka yi tsakanin kiran sallah bayan ka kwaikwayi mai kiran sallah yayi ya gama kai wa annabi salati salatin ibrahimiya kai addu'o'i ka roki gafara da rahama da bukatunka lokaci ne na amsa addu'a ballantana kuma a ce a wayannan radaku da Allah ya fi son aikin bayi sannan irin su karanta suratul suratul kahf ranar juma'a na wayannan ranakun idan mun zo juma'an wannan ranakun karka bari wannan falalan karanta suratul kahf din ya suce ma wanda kowane juma'a ma ana so kai amma koda ba ka yi na wannan ranakun goma nan ka ribace shi hakanan al-muhafaza ala salat wal-muhafaza ala sunanin ratiba, mu kiyaye wa'annan nafilfilina farilla da ake yi gabanin farilla bayan farilla, wanda akalla ba za ka gaza samun raka'a 12 ba. Kuma annabi ya ce duk wanda ya yi sallah raka'a 12 a yininsa da daransa, ya kiyaye za a gina masa beni a aljanna. Ina kuma a cikin wa'annan ranakun? Saboda haka mu lizimci wa'annan sunanun rawatib. Sannan warhisu alal id, sallar idi abu ne mai falala, muribace shi. Kuma tun daga lokacin da aka ce mun an ga daren sallah mu dinga wa'annan kabarbarori har zuwa sallar idi, har aje ai sallah za a yi ta wa'annan kabarorin, kuma a yi ƙoƙari a fita maza da mata da iyalai. Manzon Allah ya yi umarni da zuwa sallar idi, hatta mata masu jinin al'ada aka ce su je don su halarci alkhairin da ake samu a wannan waje. Sannan daga cikin ayyuka na alkhairi akwai shigar da farin ciki wa musulmai a wa'annan kwanaki. Shigar wa ɗan uwanka da farin ciki yana daga cikin ayyukan alkhairi. Wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da al'umma cewa ya shigar da farin ciki mawali ya fi ya zauna a masallacinsa ya itikafi wata guda. Ku dubi falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma falalar itikafi, sallah ɗaya a cikinsa ya fi sallah 1000 a wani masallaci da za ka yi. Ga kuma itikafi, amma duk da haka annabi ya ce ya je ya shiga bukatan wani, ya biya wa ɗan uwansa bukata, ya fi soyuwa a gare shi akan ya yi itikafi a masallacinsa. Wannan yake nuna mana girman faranta wa ɗan uwan karai, shiga damuwansa, biya masa bukata. Idan da wani mabukaci a wa'annan kwanaki ka yi ƙoƙari ka ga ka shiga hidimansa, ka biya masa bukata, tsakani da Allah don neman yardan Allah, wannan alkhairi ne mai girma. Haka nan wa shafaqatu bid du'afa, tausaya wa masu rauni, wastina'ul ma'ruf, da ayyukan alkhairi, duk wani abun alkhairi da ka sani ka yi karkaraina, waddilala alal khair, da nuna alkhairi, ka ringa ankarar da mutane ko tunasar da su falalan wa'annan ranakun, ko kuma yaɗa karatukan malamai, ko ka sayi MP ka tura ƙauyen, ko ka tura da wa'azin malaman sunna, duka addilala ne alal khair. Annabi ya ce man dalla ala khair, duk wanda ya nuna alkhairi kamar wanda ya aikata ne, yana da lada kamar wanda ya yi abun. Kai ka kai ƙauyen kuwa azuzzukan malaman sunna sun ji sun amfana, kamar kai ka je ka karantar za a baka lada. A yayin da wanda ya kai fina-finai da waƙoƙi da tsiya, duk barnan da aka yi zunuban ko ya mutu yana samunsa. Saboda haka mu yawaita ayyukan alkhairi musamman a wannan. Wa ta'awun ma'al muslimin, da taimakekeniya tare da musulmai cikin duk wani abu na alkhairi, wanda mu yi taimakekeniya da juna da haɗa kai wajen ayyukan alkhairi, sai mu cimma abubuwa da yawa. Wa cinabil ma'asi wa ayyamu ashru zil hijja, ‘yan uwa mu sani waɗannan ranaku 10 na farko na watan Zilhijja, hiya abdalu ayyami sana, su ne mafiya falalan ranakun shekara gaba ɗaya. A shekara gaba ɗaya babu ranakun da suka fi falala irin waɗannan ranaku 10. Wal amalu salih fiha, aikin ƙwarai, kyakkyawan aiki a cikinsu kuma, wanda za a yi shi da ya dace da sunna, kuma aka yi shi da ikhlasi, a habba ilallah, ya fi soyuwa a wajen Allah sama da wanda za a yi ba a wa'annan lokutan ba. Faman farata fiha faqad farata fi ganimatin azima, saboda haka ‘yan uwa, duk wanda ya sakaci irin waɗannan lokutan ya sakaci a cikin su to yayi sakaci game da wata ganima mai girma wanda bai kamata ya barta ta surce masa ba saboda haka mu dage mu ga mun ribaci waɗannan ranaku din ku sani cewa ya bayin Allah wanda kuma duk yake da niyan yin lahiya a waɗannan daga zaran waɗannan ranaku sun kama don mai niyan lahiya to bai halatta ya cire wani abu a gashinsa ba ko farcensa a jikinsa ba a so ya cire komai daga zaran mun shiga ɗaya ga watan Zulhijja har sai yayi yankan lahiyansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iza dakalatil asharu idan waɗannan ranaku goma suka shigo wa arada ahadukum an yaddahi kuma ɗayanku yana so yayi lahiya to fala yamassa min sha'arihi wala basharihi shay'an kar ya taba wani abu a gashinsa ko jikinsa kar ya cire farce na hannu ko na kafa ko gashi na hammata ko na gaba kafin lokacin daga yanzu zaka iya yanke faratunka irin kafin wata ta kare da kwana ɗaya da kwana biyu zaka iya askinka zaka iya aske farcenka gashin hammata gashin mara wanda daman ana so duk musulmi ya zamo yana wannan musulunci bai yadda ka wuce kwana 40 da faratunka na kafa ko hannu ko gashin hammata ko gashin mara a jikinka ba tare da ka aske ba to amma idan aka shiga waɗannan ranakun in mutum zai yi lahiya ba a so ya taba ya aske wani abu a jikinsa daga ƙarshe ya ku bayin Allah waɗannan ranaku da muke fuskantar su wanda nan ba da jimawa ba 'yan kwanaki kaɗan za mu je gare su kwanaki ne sari'atul ubur kwanaki ne masu hanzarin ƙetarewa yanzu nan za su zo su ƙetara yanzu za su zo su wuce kar mu yi sakaci da su mu musu shiri da kintsi domin ribatansu fasa'idu man iktanamaha mai rabo shi ne wanda ya ribace su washaqiyu man farata fiha mara rabo kuma shi ne wanda ya sakaci a cikinsu ya bar su suka wuce ba tare da ya ribanta ba saboda haka muna roƙon Allah Allahumma waffiqna liktinami hadhihi al-ayyam Allah ka datar da mu wajen ribantan waɗannan ranaku wa taqabbal minna salihal a'mal ka karba mana kuma kyawawan ayyukan mu da zamu yi a cikin waɗannan ranaku wa barakallahu li wa lakum fi ma zakarna ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mana